sashen Hausa na muryar Amurka ne yake muku magana akan mitoci 22 da 25. A jamhuriyar Niger za a iya kama mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina kuma a koda yaushe ta kafar sadarwar internet akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Sauraro, assalamu alaikum. Maryam Dauda ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke fata kun tashi lafiya. A cikin shirin namu na yau, Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin a bari ya huce. Da farko dai, bari mu fara da cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran wanda ni Usman Ahmed Kabara zan karanto. Akalla an kashe mutane 10 aka kuma raunata guda 30 a wasu manyan fashewar bamabumai guda 2 da kuma ratattaka harbin bindiga a Mogadishu babban birnin kasar Somalia. Shedun gani da ido sun bayyana cewa wata babbar mota ce cike da ababen fashewa ta yi bindiga a daidai shingen binciken jami'an tsaro da ke kusa da wani hotel da ake kira SYL da misalin karfe 8 na agogon kasar da kimanin minti 10:15. Ministan tsaron kasar Abdulrazak Umar Muhammad ya faɗa wa sashin Somali na nan muryar Amurka cewa jami'an tsaro guda 3 guda 5 take suka mutu a harin, shi ma direban kunar bakin waken da yake jan babbar motar ya halaka a wajen. Yan bindiga guda 3 ne suka dudduro daga wata mota suka bude wuta akan mutane, amma tuni jami'an tsaro suka mai da martani suka kuma kashe su gaba daya a nan take a kokarin hana maharan kutsawa cikin wannan hotel mai suna SYL wanda hakan ya hana yan al-Shabab din shiga cikin sa. Kasar Amurka da Najeriya suna bisa wata tattaunawar yiwuwar aikiwa da mashawartan sojin Amurka zuwa jihar Borno don tattaunawa a wajen samun nasarar murkushe ƴan Boko Haram a kasar. Wani jami'in Amurka ya faɗa wa wakilin muryar Amurka a fannin tsaro Jeff Seldon cewa ana cikin tattaunawar wannan magana a yanzu haka, amma ba a riga an ɗauki mataki ko kuma yanke shawara a kai ba gaba ɗaya. Jaridar nan ta New York Times ta nan Amurka ta ruwaito cewa maganar aikawa da mashawartan tsaro ta biyo bayan wata shawara ne da wani kwamandan Amurka a fannin tsaro game da Afirka ya bada mai suna Brigadier General Donald Bolduc. Wata tawagar masu hasashe a nan Amurka sun bada shawarar aikiwa da gomiyar tarin sojojin da za su bada shawarar ne zuwa Najeriya a jihar a can Maiduguri domin tabbatar da cewa sun bada shawara na yadda za a bullo da kuma yin kofar rago domin murkushe su wa'annan ƴan ta'adda na Boko Haram. Wata kotu kuma a kasar Masar ta yankewa wasu yaran kasar masu magana da wani tsohon harshen kasar da ake cewa Coptic hukunci. An yanke musu hukuncin ne sakamakon bayyana da yaran suka yi a shafin bidiyon nan mai suna YouTube suna batanci ga musulunci yadda ake yin sallah. Wannan faifan bidiyo da ya bayyana kamar wutar daji a shafukan internet a watan Afrilun bara na shekarar 2015 da ta wuce ya biyo bayan kashe wasu kiristocin Coptic din ne da dama da ƴan kungiyar ISIS suka fifile kawuna. Kotun da ke kudancin lardin Minya ta yanke hukuncin shekaru 5 a gidan yari akan yaran da kuma aikawa da ɗaya daga cikin su gidan kangararrun yara har yadda ta yiwu. Bidiyon dai mai tsawon dakikoki 30 ya nuna yaran suna kwaikwayon jama'a ko kuma yadda musulmai suke yin sallah hade da karatun Alkur'ani suna dariya, inda daya daga cikin su ya daga hannu ya nuna wa dan uwansa a wuya alamar filla kai. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC dake gundumar Columbia. Iraniyawa a jiya Juma'a sun fara kada ƙuri'unsu na zaɓe a ƙasar. Wannan ne karo na farko na aiwatar da wata harkar siyasa tun bayan da ƙasar ta rattaba hannu akan yarjejeniyar shirinta na makamin nukiliya, inda suka sa hannu tare da ƙasashen duniya masu fada aji. Kada ƙuri'ar dai zai zama wata mahanga na gane cewa ko wannan yarjejeniya za ta samu dorewa ko kuma a'a. An bude rumfunan zaben ne tun kafin karfin karfe 6 na yammacin agogon kasar ta Iran, aka kuma barta a bude daga baya har kusan lokaci mai tsawo. Kasancewar ministan harkokin cikin gida ya bayyana cewa za a bar rumfunan zaben ne don kada kura har tsawon karfe 11 da mintuna 45 agogon Tehran. Talabijin ɗin ƙasar kuma ya nuna irin dogayen layukan da jama'a ke bi domin ganin cewa sun kada kura'a. Akalla mutane miliyan 55 ne masu kada kura'a za su kada ko ake sa ran su dangwala don zaben mambobin da suka mamaye majalisa kusan guda 290 wanda mafi yawansu masu ra'ayin 'yan mazanjiya ne. Sai kuma mambobi guda 88 gwanayen majalisa har ma da zaben waɗanda ke aiki da babban jagoran ƙasar Ayatollah Ali Khamenei wanda shine yake faɗa aji a ƙarshe a ƙasar ta Farisawa. Yarjejeniyar tsagaita wuta a Syria ta fara aiki tare da sa idon akalla kungiyoyi guda 100 da za su tabbatar da cewa sun sa ido don ganin wannan yarjejeniya ta yi aiki akan wannan mummunan rikici da yake cinyewa. Amurka da Rasha ne dai suka kulla wannan yarjejeniya da zummar fara aikin ta da tsakar daren agogon GMT wato agogon kasashen Turai. Daga cikin rukunin 'yan adawar Syria da ke tawagar sulhuntawar, akalla kungiyoyi da suka kai guda 97 daga cikin guda 100 sun yi alkawarin yin ruwa da tsaki don tabbatar da an mutunta wannan yarjejeniya ta tsagaita wuta. Wannan yarjejeniya dai bata hada da 'yan kungiyoyin ta'addanci irin su kungiyar ISIS da Al-Qaeda ko kuma magoya bayansu irin su Al-Nusra ba. Yarjejeniyar tsagaita wannan wuta dai ta fara aiki sa'a guda kacal bayan da aka kulla ta a birnin New York na nan Amurka. Membobin Majalisar Dinkin Duniya a sirrance suka rarrattaba hannu akan yarjejeniyar ba tare da bayyana sunayen wa suka dangwala wa nan ko wa suka zaɓi can ba. Tattalin arzikin Amurka ya bunƙasa a cikin hanzari gab da ƙarewar shekarar 2015 da ta gabata, duk da yake dai ba ta yi saurin da aka tsammani ba ko kuma sun yi tafiyar hawainiya wajen bunƙasa tattalin arzikin da aka zata. Wani rahoton da ya fito a jiya Juma'a daga ma'aikatar kasuwancin Amurka ya ce rukunin watanni 4 na ƙarshen shekarar 2015 da ta gabata an ga bunƙasar kayayyakin da ake sarrafawa a cikin gida na nan Amurka wanda akalla ya ƙaru da kaso 1 akan jimillar kason da aka saba gani a shekara. Duk da gwanayen tattalin arziki sun bayyana cewa akwai ɗan tafiyar hawainiya to amma kuma an sami bunƙasar tattalin arzikin da akalla kaso 2.4 ya ƙaru a kan na shekarar da ta shuɗe wanda take ta 2014 wanda ta 2015 ɗin ta ninka ta. Wani ƙwararre kuma mashawarcin harkar tsimi da tanadi na fadar White House ya bayyana cewa an sami tafiyar hawainiyar ne a shekarar da ta gabata ta 2015 sakamakon karyewar farashin man fetur a kasuwar duniya wanda ya dan dakile fitar da kayan masarufi daga nan Amurka zuwa kasashen duniya da ta saba hulɗa da su. A ƙarshe, sabon zababben shugaban hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya FIFA ya yi alkawarin dawo da martabar hukumar a idon duniya game da bakin fentin da aka shafa mata. Ya nuna zai yi hakan ne ta hanyar yin kwaskwarimar yin aiki a bayyane cikin ƙwarewa da kuma yin aiki keke da keke. A taronsa na farko da manema labarai, Gianni Infantino ya godewa tawagar FIFA ɗin da suke sun nuna jarumtaka kamar yadda ya ce a lokacin da suke cikin halin tsaka mai wuya na badakalar da aka samu na rashawa da cin hanci. Ya kuma ƙara da cewa zai yi aiki kafaɗa da ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa da masu ƙwallon ƙafa a duniya da kuma wanda suke da ruwa da tsaki a duk faɗin duniya domin ganin an kai ga nasarar farfaɗo da ƙimar wannan hukuma a ƙasashen duniya. Sai dai Gianni ɗan ƙasar Italiya mai asali da ƙasar Swiss sannan kuma ɗan shekaru 45 a duniya ya sami ƙuri'u ne guda 115 a zaben da aka yi wanda hakan ta sa ya doka abokin hamayyarsa ɗan takarar nan da suka yi tare wato ɗan gidan sarautar Bahrain da yake da ƙuri'u 88 a zaben wanda hakan ta sa bai ci ba.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu saurare a gyara zama ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba.
Amma a bari ya wuce da gari. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na abari ya huce
wanda masu hikimar magana suka ce shi ke kawo rabon wani Daga Ladima Hadi a Magarya da Badamasi Wanzam a Binta da Mai Martaba Isuhu Musa Sarkin Garin Dogo da fatan suna lahiya ga kuma ta gaisuwa zuwa ga Malam Lawal Kwantagura da Hajiya Khadijatul Kubra Magaji Jahun da fatan suna nan lahiya su yi gaisuwa ta aziya zuwa ga daukacin jama'a da iyalan Alhaji Ahmed Iknan wanda ke Agadas wanda Allah ya marasuwa ranar 9 ga wannan wata na Fabrairu a Nyamai kasar Jamhuriyar Niger Allah ya ji kanshi ya rahamshe shi ga horta mishi ya sa ya huta amin ya'yan shi kuma su Abdul Karim Allah ya bada hakuri da dangana ya sanye zakata amin ga wata gaisuwa zuwa ga Hajiya Turai ta gidan Alhaji Mamman Kahinta wacce aka hi sani da yaya a durumin Zungura Kano sai gaisuwa zuwa ga Hamidu Kalalla Buwa Gudumariya da Hannatu Dalhatu uwar gidan Talban Kano da fatan suna nan lahiya ga wata gaisuwa zuwa ga Kaltuma Umar matar Turakin Gumal Alhaji Mai Kano Umar sai kuma gaisuwar ta aziya zuwa ga Tijjani Inuwa Ojo titin bugaje a Damagaram dangane da rasuwar yayan shi Sani wanda Allah ya marasuwa jiya Juma'a a Damagaram Allah ya ji kanshi ya rahamshe shi ya sa ya huta ga kuma ta gaisuwa zuwa ga Ahmad Dr. Abubakar da uwar gidan shi Sakina da yayan su a Dorayi Kano da fatan duk suna nan lahiya
to Halima a gaba sai dan mun gaisuwa zuwa ga Muhammad Hayajalam Dokajin Misau muna taya shi da yalansa murna na auren Yahaya Faisal Muhammad Yahaya da amaryarsa Safiya Salihi Dawaki, sai kuma auren Salamatu Umma da Muhammad Sahaba wanda za a yi yau din nan a masallacin Juma'a da ke Kundila a Kanan Dabo. Allah Ubangiji ya sanya alheri. Muna miƙa ɗimbin gaisuwa zuwa ga masu sauraronmu kamar Alhaji Muhammad Sabo Turakin Giya ɗaya, sai gaisuwar mai sauraronmu wato Nasiru Yusuf birnin Kudu jami'in yaɗa labarai na Majalisar Ƙaramar Hukumar Gwaram a jihar Jigawa Najeriya, da fatan kuna nan lafiya. Muna miƙa ɗimbin gaisuwa zuwa ga Ibrahim S. Bello na Hukumar Gidan Kurkuku ta Najeriya a Gombe, jihar Gombe Najeriya, da fatan kanan lafiya. Haka kuma muna gaida dan buram na Muradum tare da iyalansa a Kaduna birnin Gwamna. Sai gaisuwar Alhaji Yakubu Umar Wandi tare da masu sauraronmu ƴan kungiyar muryar talaka Chairman Zaidu Bala Kofa Sabuwa
da Hajiya Gamba Mamangoso Chairwoman
da Chairwoman wadda bata je ta yi santi a baban gida, an yi
uzuri 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 a mata uzuri, bata samu dama bane,
bata
samu dama bane, wasu harakoki ne suka taso dole dole dole, ba da santa bata zauna ta kula da su
kamar kina wurin kin ganta kina ne
ni da kawata
kira da mun ki kare ta dai. To Halima, ai kin san nace miki waƙar Betty Majoro kawai muka dauko ba daga cikin waƙoƙin ƴan Dahomi.
Kunawo in kunawo ka sayar da muke waƙa da muna ƙanana. Mata ta 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 hido so ni da inganta, ni da inganta sai wata rana. Kakkasu uto daga kujera. Ibrahim ya sunan mawakan nan ma ne?
Yan Dahomi.
A'a
sunansu na Faransanci. Ai ke zan tambaya ga wadannan.
A'a yanzu ka hadi, yanzu da kan masu saurare su fara jin mu, yanzu nan ka ce ka hadi sunan, hadi mu ji yadda ka hadi.
Fadi yadda ake wadansu mu ji. Ke san da Faransanci sunansu yake.
To hadi mu ji.
Daki fi ni sani.
Orchestre.
Eh?
Orchestre.
Orchestre.
Polyrythmo.
Polyrythmo.
De Dahomi.
De Cotonou de.
A de Cotonou. Ai kai ne ka ce Dahomi, shi yasa na ce De Dahomi, De Cotonou.
'yan kwatanni ne.
Kwatanni. Yan kwatanni ne.
Ke san da kasar ana ce mata da homi. Shi yasa ake ce musu 'yan da homi. Kafin a canja aka maida ta ana ce Benin, jamhuriyar Benin. Haka ne. To ta ina muka.
To ina da wani labari amma ba suna.
To, labar, kaga da gunnuwa.
Labarai biyu ne. Wannan dai wani malami ne ya kira ni a waya yana ta dariya. Ya ce, Halima, ga wani labari. Don Allah ki faɗi a bari ya huce.
Na ce ba labarin ambasada ba.
Ambasada mai rake?
Ba
shi ba. Na ce, Malam Inaji, ya ce, wallahi shi da wani abokin shi malami za su je wani wuri. Sai ya kira shi a waya ya ce, ga shi nan zuwa ya shirya. To abokin yana zaune a kofar gida irin ya dan tashi ya dan wanke jiki din nan. Yana sa irin hular nan sai a mata dan rawani ta malamai dai. Da ya shiga gida ashe sai ya hidda hular ya dora akan inda suke aje kayan su. Can wannan aboki nashi wanda ya kira ni ya bani labari ya iso kofar gidan sai ya kira abokin shi ya hito su tai inda za su. Abokin yana hitowa yace to mutahi. Abokin ya kalle shi yace mishi a'a. Mutahi haka yace eh mutahi haka mana yace a'a malam ka taba kanka kaji da ya taba ya dauko ba hular bace ashe tarmaman matar shi ce
to menene tarmama
brezia
subhanallah
breziyan matar shi sai yace da ya gani sai yace matan gidan ga ba su jin magana na ce su daina hada kansu da nawa amma gashi suna hada kawai ya shiga gida ya je dauko hular shi ya zo suka kama ni to kaji yadda akai kaka ce wani suna ba suna
ba suna ni ma na da ba suna wannan
to wannan labari na bi tambaya ne malam Iro ko in ce tambaya ce wani mutum ne da matar shi suna zaune a wani gida a matsayin yan haya amma matar ce ke biyan kudin haya gidan duk shekara har tsawon shekaru biyar sai a shekara ta shida ba ta da kudi sai ta je ta sheda wa ƴan uwan mijin nata domin su taimaka su biya musu haya sai ƴan uwan mijin suka tabbatar mata da cewa ai gidan shi ne ba haya kuke yi ba amma yana da wata matar a gidan haya duk shekara in uwar gidan ta bada kudin hayan gida sai ya je biya wa amaryar shi
to
aka ce
to da take zauna a gidan haya
eh to aka ce idan kai ne ya za ka yi
idan ni ne wa a ciki ni ne mai gida ko ni ne amaryam ai uwar gida kai
uwar gida dai da ta yi ta biyan kudin haya ashe gidan su ne bata sani ba ni dai da ni ce na san ba a wuridin Allah ya isa ko amma zama zan yi dauki tarbi in ta wuridin Allah ya isa Allah ban ce komai amma kullun zan ta wuridin Allah ya isa sai mun mutu
da ni ne fita ma zan yi daga gidan gaba daya ndai ni ne ba amma kuma watakila zan yafe kawai ce na yafe shikenan magana ta
kai malam Iro shekara 6 a zaman haya kuma zan bi wai in Allah sarki har tausayin shi take ji bai iya biya ashe kai maza dai ta baki Abdulsalam ku maza ku sake hali yahi
Halima ban sani ba ko kin san wannan waka bari mu ji wannan waka
Danger, 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 danger
ba tsimi ka tahar ba tsimi tsimi. Wai Lami, yayata, Lami Zumrau kina jin waka. Danja dai danja.
Danja to amsar ki ta labarin wannan mutumin kenan. Dama ke za ta ce bari ta wannan waka.
Wannan mutumin
labarin da kika ba mu yanzu wannan mai kudin gidan haya.
Eh gaskiya in naka makabarin makahausar Niger in nukan ma wuridin Allah ya isa. Sai mun hada a gaban Allah kuma Allah ya mana shari'a.
Kesa Halima lokacin da ya hakuri amma zan ce miki wato babu wata waka wanda aka taba yi da harshen Igbo wadda ta yi farin jini a arewacin Najeriya kamar wata waka mai suna Akula Owan Yara. Kisa wannan waka?
Ban san ta ba.
To shi kira mu rufe shirin namu na yau da wannan waka ta Akula Owan Yara.
To yau zan ji ta kenan. Akula! Kafin mu kai ga ƙarshen shirin namu na yau, yanzu dai ga takaitattun labaran duniya.
To akalla an kashe mutane 10 aka kuma raunata akalla guda 30 a wasu manyan fashewar bamabamai guda 2 da suka ratattaka jama'a aka kuma bude wuta da harbin bindiga a Mogadishu babban birnin Somalia. Shedin gani da ido sun ce wata babbar mota ce makare da ababan fashewa ta bindiga a daidai wani shingen jami'an tsaro a kusa da wani hotel na SYL. Har ma dai yan bindigar guda 3 daga ciki sun duro daga wata mota suka bude wuta akan mutane amma jami'an tsaro suka kashe su kansu kai ga shiga wannan hotel. Kasar Amurka da Najeriya suna bisa wata tattaunawar yiwuwar cewa za su kai mashawartan soji zuwa jihar Borno ta Najeriya don taimakawa a samu murƙushe yan ta'addar Boko Haram a kasar. Wani jami'in Amurka ya faɗa wa wakilin murya Amurka a fannin tsaro Jeff Seldon cewa ana kan tattaunawar amma ba a kai ga yanke hukuncin me ya kamata a yi ba tukunna. Wata kotu a kasar Masar ta yankewa wasu yara hukunci wanda suke fito daga wasu tsohon yare da ake kira Coptic bayan sun yi suka ga Musulunci. Haka kuma Iraniyawa a jiya Juma'a sun fara kada ƙuri'unsu don zaben sabbin shugabannin majalisa wanda hakan zai bayyana ko maganar yarjejeniyar nukiliya za ta yi ƙarko ko kuma ba za ta yi ba. Yarjejeniyar tsagaita wusa a Syria kuma ta fara aiki bayan an rattaba mata hannu.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo muku da wani sabon shirin. Kuma a lokacin za ku ji shirin ƙaramin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed zai kawo muku. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.